Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asariya, sunana Sarfila Hashin Gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 18 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
General Colin Powell, bakan fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen Amurka kuma tsohon shugaban hafsan hassoshin soji, ya mutu ranar Litinin sakamakon matsalolin COVID-19 a shekaru 84 da haihuwa. Sannan mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi tafiya zuwa Turkey ne don tallata tsarin da gwamnatin Biden ke bi wajen yaki da matsalar sauyin yanayi. An taba tura mutumin da ake rike da shi bisa zargin dabawa wani dan majalisar dokokin Burtaniya wuka a makon da ya gabata ga shirin nan na kyara halin masu tsauraran ra'ayi.
Kanan labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za ku cewa wasu ɗan bindiga sun kai hari garin Gwarayo tare da kashe rayukan mutane.
Da misalin karfe 4:10 muna masallaci muna sallah sai naji tashin bindiga nace ma abokin tafiya ta saurara kamar bindiga ko da muka duba kowa gudu yake.
Har kuma za a ji cewa gwamnatin Burtaniya ta gargaɗi 'yan ƙasarta da yin bulaguro zuwa wasu jihohi 12 a Najeriya.
Suna da hujja, ƙarfafar hujja kuwa ta ba wa mutanen ta shawara a kan inda za su shiga cikin kowace ƙasa da suke. Kusan dole ya kamata mutanen nan nasu su ɗauki wannan saboda.
Daga nan za mu ji cewa an buƙaci 'yan Najeriya da su duƙu wajen addu'o'i a daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harinde ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro ke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya.
General Colin Powell, bakin fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen Amurka kuma tsohon shugaban hafsan hafsoshin soji, ya mutu yau Litinin sakamakon matsalar COVID-19 a shekaru 84 da haihuwa. Iyalansa sun ba da sanarwar rasuwarsa a wani rubutu da suka wallafa a Facebook, suna cewa mun yi rashin miji mai kauna, uba, kaka da gwarzon ba Amurka. Iyalan sun ce an yi wa Powell cikakken rigakafin cutar kuma sun gode wa ma'aikatan kiwon lafiya a Walter Reed National Medical Center da ke wajen Washington saboda kulawar da suka bashi. Powell shi ne babban jami'in diplomasiyyar kasar daga shekarar 2001 zuwa shekarar 2005 a lokacin wa'adin farko na shugaban Republican George W. Bush. A yau Litinin ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi tafiya zuwa Tafkin Mead don tallata tsarin da gwamnatin Biden za ta bi wajen yaƙi da matsalar sauyin yanayi da kuma muhimmancin samar da ababen more rayuwa a ƙasar. Tafkin na Mead, wanda ke kusa da birnin Las Vegas da ya shahara wajen caca a jihar Nevada, ya kasance babban madatsa da ke ba jihohi 7 da ke yammacin Amurka ruwa. Harris za ta ji daga bakin jami'an cikin gida, jihohi da tarayya kan raguwar adadin ruwa a tafkin Mead, wanda ya fi kowane tafki a Amurka yawan ruwa, wanda ake amfani da shi wajen samar da ruwan sha da wutar lantarki ga sama da mutane miliyan 40 a yankin. Gwamnatin Amurka a karan farko a watan Agusta ta ayyana karancin ruwa da ya tilastawa jami'ai sanya tsarin karba-karba wajen raba ruwa ga jihohin Nevada, Arizona da Mexico wanda zai fara aiki a baɗi.
Ina jima ka ɗan Amina ta sake dawowa da labarai. Kafin nan a Najeriya, 'yan fashin daji na ci gaba da yi wa 'yan ƙasar kisangilla duk da ƙoƙarin da mahukunta ke cewa suna yi. 'Yan kasar ba sa ganin tasirin hakan kawo yanzu. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Rayukan 'yan Najeriya na ci gaba da salwanta sanadiyar ayyukan 'yan fashin daji waɗanda suka mamaye su sa daban-daban na arewacin kasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar, bayan 'yan fashin daji sun kai hari a kasuwar Mai Lalle ranar Juma'a 8 ga wannan wata na Oktoba suka hallaka mutane 22 sai gashi ranar Lahadi 17 ga wannan wata kwana 9 kacal daga wancan harin sun sake dira a kasuwar Gwarayo suka hallaka mutane da har yanzu ba tantance adadin su ba na zanta da wani wanda ya tsira daga wannan harin na kasuwar Gwarayo
da misalin karfe 4:10 muna masallaci muna sallah da sai naji tashin bindiga sai nace ma abokin tafiya ta saurara kamar bindiga sai ni sake jan halba sai nace mai tashi ko da muka duba kowa gudu yake kowa gudu yake daga nan muka samu muka fito muka shiga General Hospital na nan gare kuma karin bindigan kamar cikin asibiti ne yake halu bindiga ni sake fitowa na sake hawa kan titi sai na gangare na tsallaka gulbi daga gulbi na tsallaka na shiga fadaman nan na dinga tafiya kasa har kwakwazo
daga kida kila zuwa yanzu ba ya sanin kuma sun nawa abin ya shafa ba
gaskiya yanzu ba za a iya cewa ga adadin mutanen su abin ya shafa ba amma dai at least su dai mutum 100 gaskiya an fi kashe mutum 100 dan ko waɗannan suke gudu suka fada aka tattake su suna da yawa dan sun dauki awa biyu suna ba da wata cikin garin nan
na tuntube rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun amma kakakinta a Sokoto bai dauki kiran da nayi masa ba dama akwai wasu rahotanni da ke nuna cewa jigajigan yan fashin daji sun taso daga wuraren da suke zaune a da suka kafa sabbin sansanoni a dazuzzukan da ke gabacin Sokoto shugaban rundunar adalci a jihar Bashir Altin Guyawa dan asalin yanki ne na gabacin Sokoto kuma ya tabbatar da wannan zancen
wannan kuma hali na Gwarayo wanda ya faru shi ma jiya Lahadi haka ne kamar irin yadda na ugwallin da ya faru mu wada mun sha wada ko muna kan wada sanadiyar ainihin waɗannan 'yan bindiga ne da suka dawo ainihin gabacin isa bayan to zai bayan surdubu tsakanin ƙasar Datawa iyaka da gobe da ƙasar isa iyaka da ƙasar isa domin sai isko ji a Sokoto karansu dai ba wani yunkuri wanda al'ummomi ka yi kuma babu wani yunkuri wanda ainihin gwamnatoci ka yi bayan haka nan kuma wannan rufe hanya wanda an kai ka je ainihin wanda ka zuwa isa daga Marnola duk waɗannan garuruwan 'yan ta'adda sun tada su sun mamaye garuruwan nan suke kwana aƙalla an kiyasta ɗan ta'adda 5,000 zuwa 6,000 suna da kawai wannan yanki zanne.
Amma menene a tabbace me ya tabbatar muku da cewa su waɗannan jigajigan 'yan mafashin dajin sun dawo na waɗanda ƙauyukan da ka ambata.
Ƙasar mu ce mun sani duk wanda ya shigo ya zanna mun sani kuma duk wanda ya zo ya fita mun sani.
Wannan harin na Gwarayo ya faru ne kwana ɗaya kafin babban Hausan mayakan ƙasar na Najeriya Lieutenant General Faruku Yahaya ya soma rangadin jihar inda nan ne mahaifarsa da sanyin safiyar yau Litinin ya gana da jami'an soji da ke yankin na 8 na rundunar soji kuma ana sa ran zai zarci yankin na gabacin Sokoto ya ga yadda 'yan ta'adda suka daidaita garuruwan da ke yankin abinda wasu jama'a ke fatar ziyarar tashi ta yi tasiri wajen samar da sauki ga matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir Haidar da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Amina ta dawo da labarai.
Shugaban gwamnatin Myanmar ya sanar a ranar Litinin cewa za a 'yantar da mutane sama da 5,000 da aka kama saboda shiga zanga-zangar adawa da juyin mulki karkashin wani shiri na afuwan. Min Aung Hlaing ya bayyana hakan yayin wani jawabin talabijin na ƙasa baki ɗaya. Hakan ya biyo bayan shawarar da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya suka yanke na ƙin gayyatarsa da sauran jagororin juyin mulki zuwa wani babban taro da za a yi a ranar 26 zuwa 28 ga watan Oktoba. Ƙungiyar ta ƙasashe goma ta ba da misali da gazawar gwamnatin na aiwatar da wani shiri mai matakai 5 da nufin dawo da zaman lafiya a Myanmar saboda dalilin da ya sa ba ta gayyaci Min Aung Hlaing ba. Ƙasar Myanmar ta fada cikin rudani tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula ta Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Sojojin sun maita martani ga zanga-zangar adawa da juyin mulki a duk faɗin ƙasar tun lokacin da aka kwace mulkin ta hanyar ɗaukar tsauraran matakai waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,000 a cewar wata ƙungiyar sa ido na gida. Ƙasar Sin tana ƙara matsa kaini kan Macau bayan da ta shigar da yankin wanda Portugal ta yi wa mulkin mallaka da yankinta na Gansu babban birnin lardin Guangdong na ƙasar Sin inda ta murƙushe gidajen caca tare da yin maguɗi a zaɓen 'yan majalisun ƙaramar hukumar.
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan ci gaba da rabarewar tsaro a Najeriya, gwamnatin Burtaniya ta gargaɗi 'yan ƙasar ta da su guji yin bulaguro zuwa wasu jihohin ƙasar Najeriya guda 12. Daga Abuja, Hassan Mai na kaina ya aika mana da wannan rahoton.
Gwamnatin Burtaniya ta gargaɗi 'yan ƙasar ta da ke nan Najeriya cewa akwai faɗin bumbarazan tsaro irin na satar mutane a ko'ina cikin Najeriya a halin yanzu saboda dalilai irin na aƙida, tattalin arziki da kuma siyasa. Jihohin da Burtaniya ta ce a kiyaye su don wannan matsala ta tsaro su ne Borno, Yobe, Bayelsa, Bauchi, Gombe da Kaduna. Sauran su ne Katsina, Delta, Rivers, Cross Rivers da kuma jihar Zamfara da Adamawa. Burtaniya da kazalika ta kuma sake shawartar 'yan ƙasar ta da ke Najeriya cewar da su yi kafa-kafa da yin bulaguro zuwa jihohin Bauchi, Kano, Jigawa, Niger, Sokoto, Kogi da kuma kilomita 20 da kan iyakar jihar Kebbi da jamhuriyar Nijar sai kuma jihar Abia. Sanarwar ta ce satar mutane a arewacin Najeriya halin yanzu abin taraddadi ne. Masana irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja na maganin Burtaniya na da hujjar yin wannan gargadi.
Ce tana da hujja, karfafar hujja kuwa ta ba wa mutanen ta shawara akan inda za su shiga cikin kowace ƙasa da suke. Kuma duk da shawara ce kusan dole ya kamata mutanen nan nasu su ɗauki wannan saboda suna kashe kuɗi sosai akan binciken me ake ciki kafin su ba da wannan shawara. Gaya maka ko ni da nake cikin Najeriya yanzu a in ka ce min za ka je wasu wurare zan ba ka shawarwari da yawa akai. Akwai wuraren da zan iya yanke maka hukuncin har sarakuna ana kamawa suna watanni ba su fito ba. Kasashe hujja ne su ba da shawarwari.
Shi ma masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce duba da irin kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu abinda Burtaniya ta yi wannan daidai ne.
Idan muka dubi wannan muka dubi kuma waɗannan jihohi waɗanda ita ƙasar Burtaniya ta janyo hankalin 'yan ƙasarta za mu ga cewa dukkanin su jihohi ne waɗanda makamai suka fantsama da daɗewa kuma suke ƙara watsuwa kuma suke da kyakkyawar barazana. Duk da yake a ƙasar babu inda za ka iya yin tafiya a Najeriya ta wato kimanin kilomita 4 a cikin kwanciyar hankalin cewar ka je ka dawo ba tare da barazana ko za a kashe ka ko za a sace ka ko kuma za a yi wani rikici wanda zai jefa ka cikin rudani da sauran abubuwa makamantan haka.
Ga dan gwagwarmaya Komarar Kabiru Sa'idu Dakata dake zama jagoran cibiyar Kaja mai rajin neman shugabanci na gari a Najeriya ya ce tun ma kafin Burtaniya ta yi wannan gargadi su a Najeriyance sun san fa akwai matsala.
Ko mu da muke 'yan ƙasa yanzu an wayi gari akwai jihohin da zaka je a Najeriya hankali ba zai kwanta ba har sai an ji ka je lafiya ka dawo lafiya. Saboda haka so ba magana ce ta gwamnatin Burtaniya ba, ko mu da muke in Najeriya mun riga mun san irin halin da ake ciki na tabarbarewar tsaro. Kuma akwai guraren da a Najeriya jihohin da kai ka riga ka san cewa kafin a je wannan gurare sai an yi hikima an tambaya me yake faruwa ya tafi. Sannan idan ka duba ma jihohin da ita gwamnatin Burtaniya ta lissafo, ai ko kai aka ce ka lissafo jihohi da yawa za ka saka daga cikin waɗannan jihohin.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, an buƙaci al'ummar musulmai a Najeriya su dukufa wajen ci gaba da yin addu'o'in zaman lafiya ƙasa baki ɗaya. Da yanzu haka ke fama da matsaloli daban-daban a ƙasar da suka haɗa da garkuwa da mutane don kuɗin fansa da 'yan Boko Haram da ma masu sashe shanu da 'yan aware da dai sauran tashe-tashen hankula. Daga Maiduguri ga rahoton Haruwa Daulebiyu.
An buƙaci al'ummar musulmi a Najeriya da su dukufa wajen gudanar da addu'o'i na musamman na samun zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Da yanzu haka ke ƙoƙarin nemowa zaman tarihi a ƙasar. A halin yanzu dai ƙasar na fama da matsalolin tsaro wanda ya kama na garkuwa da mutane da na 'yan bindiga daɗi da 'yan Boko Haram da masu garkuwa da mutane da dai sauransu. Wanda ake ganin duk wannan sabbin al'amura ne da su kunno koya tun 'yan shekarun nan. Khalifa Ali Abdul Fattah dai shi ne shugaban zawiyan Abdul Fattah da kuma shaidawa muryar Amurka a wajen taron bikin Maulidi da ke gudana a garin Maiduguri.
Hali da muke ciki na kunci da rashi da me a ƙasa da take ciki mu koma mu ga Allah. ba yau muka saba shiga irin wannan ba muka fita mu koma ga Allah Allah zai warware mana amma mu zauna muna tsoron wayansu in mun ce mun yi roƙon Allah wayansu za su zo su kashe mu wannan shine hatsari saboda haka mu koma da roƙon Allah
shi ma Alhaji Lisa Mamman Dukwa cewa yayi
na daya abin da muka manta addu'a ne kuma wannan rashin zaman tsaro din dukkan mu ne muke kai ba wai gwamnati ko zabar ma gwamnati ba kwazon da gwamnati ke yi ya kamata mu da kanmu ma duk jama'a da mutane su sake tara sa hannu ma gwamnati ba wai gwamnati ko mai abar ma gwamnati ba amma na babba ai muna da iyayu sarakuna muna da hakimai muna da lawani a cikin gari ba wanda zai shiga gari ya ce ba a san shi ba da lokacin da muke yara an san da wannan wanda ya zo ba ko a gari zaka ji wasar hakimi ko lawani ko mai anguwa sai cewa gashi akwai bako ya zo in ba bakon da nan kirki ba za kai kara ma mai anguwa zai kai ma lawani ko ma hakimi a dan san matakin da za a dauka yanzu wannan abu babu
ko Khalifa Ali Abdul Fattah yana gani wannan shine wani fita ga tarayyar Najeriya
mun loro kasa yanzu matsaloli ko ta ina misali mun nan North East ga matsalan Boko Haram North West ga matsalan barayin daji barayin mutane a kasashen inyamurai ga masu neman ballewa haka da wayansu daga cikin kasashen yaba da masu sata da me jama'a bamma da mafita banda mu koma ga Allah mu dauki dama da Allah ya bamu na kewayowa wannan ranan muna cikin rayuwa muna raye muna cikin lafiya mu roki Allah dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bala'in gabaki daya Allah ya dauke mana su mun gode wa Allah mun roke shi ya amsa mana bara da bana mu anan nois akwai bambanci mun ga a shekara daya shekau ya mutu Abu dan Muhammad Yusuf ya mutu diyewa sun yi saranda to mu ci gaba da roƙon Allah kamun wani lokaci duk wanda suka saura ko su yi saranda ko a ci su da yaki haka wayancan barayi wanda suke bin mutane suna kashe su suna satan mutane suma ko su tuba ko a ci su da yaki
Sheikh Khalifa Ali Abdul Fattah kenan shugaban zawiyin Abdul Fattah da kuma ke jawabi lokacin bikin Maulidi a garin Maiduguri Haruna Dauda Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
Assalamu alaikum barkan ku da wannan la'asariya ta yau Litinin da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin a cikin shirin namu na wannan makon zamu leka jihar Kaduna dan jin irin halin da ilimi ke ciki a daukacin arewacin Najeriya sanin kowa ne cewar arewacin Najeriya yan shekarun baya ta fuskanci kalubale mai yawa musamman a wajen amincewa da tsarin ilimin boko na baya-bayan nan kuwa shine na kasu da yan ta'addar Boko Haram suka bijiro da shi wakilar mu a birnin Kaduna Binta Ibrahim ta yi muna nazari akan irin koma baya da bangaren ilimi ya samu akan ayyukan yan ta'adda
Ilimin boko wani fanni ne da har yanzu bai kai ga samun tsayuwa da duka da gansa ba a yankin arewacin Najeriya duk da kokarin da gwamnatocin dare na yanzu suka yi wajen tallafawa ilimin boko ya dade yana fuskantar kalubale a yankin arewa kama daga fahimtar sa ta fuskar al'ada addini da kuma zamantakewar mutanen yankin haka ilimin boko ya ci gaba da samun tasgaro tun daga bullowar kungiyar yan boko haram waɗanda suka yi wa bangaren ilimi tarnaki a yankin arewa maso gabas satan ɗaliban makarantar Chibok a shekara ta 2014 da kuma na garin Dabci da kungiyar yan boko haram suka yi shine ya bude shafin ta'addanci a harkar ilimi a bangaren arewacin Najeriya A baya-bayan nan bangaren ilimi ya sake fada rudani inda ake samun ilimin daga masu garkuwa da mutane don neman kudin bansa ke cin karansa babu babbaka a makarantun boko har ma da na koyon ilimin addini. Jama'an da maharan su kai kwalejin kimiyya da fasaha dake Kankara a jihar Katsina inda suka saci dalibai sama da 340 a watanni biyu katal bayan harin Kankara sai kuma ƴan bindigan suka afka ma kwalejin kimiyya da fasaha ta Kagara a jihar Niger inda nan ma suka dauki dalibai 27 da wasu mutanen a kasa da kwanaki 10 bayan afkuwan hakan kuma suka sake kai wani harin a kwalejin gwamnati ta ƴan mata dake garin Jangebe a jihar Zamfara nan ma akai awon gaba da dalibai 317 kimanin dalibai 80 ne da malamai 3 aka sake sacewa a makarantar kwalejin tarayya da birnin Yaure dake jihar Kebbi da kuma na jami'in dan sanda guda da ya rasa ransa a Attabun. Jihar Kaduna ma ta samu nata kasan fargabar inda a cikin watan Fabrairu mahara su sace dalibai 39 da wasu ma'aikata 3 na kwalejin korar da dabarun noma da gandun daji. Sa'annan a cikin watan Afrilu suka sake kai farmaki Jami'ar Greenfield nan ma suka kwashe wasu dalibai inda a ƙarshe suka kashe wasu daga cikin su a wani mataki na tare hankalin iyaye domin a gaggauta biyan su kuɗin fansa kamar yadda suka bukata. Makarantun addini ma ba su tsira ba inda ƴan bindikan babura dauke da muggan makamai suka ratsa cikin wata makarantar Islamiyya dake garin Tagina a jihar Niger bayan sun bude wuta akan mai uwa da wabi nan ma suka kama wasu dalibai 150 suka yi cikin daji da su. Wata makarantar mission ma a jihar Kaduna wato Bethel Baptist Secondary School a karamar hukumar Kajuru an samu wannan akasin inda dalibai masu yawa suka fuskanci tashin hankalin yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa daga miyagun irin. To ko da yaya abin yake iyayen yara sun nuna damuwar su a gaba da makomar ilimi a Arewa. Malam Muhammad Mannan Danjuma wanda uba ne ya ce tabarbarewar tsaro na neman karya guyuwar iyaye akan harkar ilimin boko a yankin na Arewa.
Dangane da matsalar tsaro tsakani da Allah a Arewa kusan in ci ne yanzu ta daki na ilimi don kin dora can baya an yi ta kokari da gwamnati a ba mutane kwarin guyuwa don a kai yara makaranta abin ya fara samun amsuwa matsaloli kuma suka zo suka fara. Tun kin azal dama Arewa ba mu yarda da boko ba muka zo muka fara yarda da bokon kuma an tafi ciki aka zo kuma aka samu matsaloli na harkar tsaro kama daga Boko Haram zuwa wannan kidnapping da ake yi. Idan kika lura ba yadda za a yi wurin da ake tsoron wani abu da ko ba a yarda da shi ba an fara dan fahimta shi kuma wani tarniki ya zo kin ga za a yi kenan kin ga dole iyaye duk wani kwarin gwiwa da suke da shi an rabce shi. Ka kai danka makaranta an biyo an zo an tara makaranta an sa bindigu wani yaron tun da yake bindiga in banda ta wasa bai taba ganin ta ba sai yaga an ka buɗe wuta an kashe wancan an ɗebe su an tura sun yi mahaukaciyar tafiya a kafa. Gaskiya bisa ga Allah mun samu kanmu cikin wani yanayi mu a arewacin Najeriya da ilimin boko dama bai dame mu ba. Ka kai mace misali kai ba mace ba ma namiji ma wannan ka kai shi makaranta misali makarantar kwana an ce an zo an tattare shi an ɗebe an tafi an kira kuɗin da baka da su an ce sai ka bayar da su sannan a kwato shi shin idan ya dawo kana ganin zai haja mutum zai iya maida shi wannan makarantar ya ci gaba da karatu to wani ba ma wannan makarantar ba ko da wata ce kusa da ita wallahi ba zai iya maida ba saboda zai yi ɗarɗar wani sai ya sai da ɗan gidan da yake zanna sannan ya iya bada kuɗin wani bai ma da su ƙarshen ta a ce ɗan ya rasa ransa shin me ya kai wannan yanzu mu ɗauki misali a wannan banna da aka yi ta Kankara waccan Bethel School ta Kaduna ki duba irin kuɗin da ake kira ki duba irin yaran nan irin halin da suka shiga to sai a ce a'a wai yau ka kai ɗanka makaranta boarding school an ɗauke ta an je an wai barawo idan kika ɗauka idan mun yarda da karatun boko kashi 70 mun rako mun taho to yanzu waɗannan abubuwan da suke faruwa mun koma ƙasa da kashi 50 ba don wani abu ba saboda tsoro na tsaro. Da ka kai yaro makaranta in ma zai ce ko yarinya ai ba sauraron malaman yanzu suke yi ba yanzu saurare suke kana tafiya da mota ko da loaded fuel leda wannan tafiyar wata an ka taka tai kara ta fashe to zaki ga ana fita ajujuwa duk ba san to kin ga kenan hankali ba akan karatun yake ba wato hankali yana nan tunanin me zai faru ka kai yaro duk awoyin nan da ake daga 8 zuwa karfe 1 2 hankalin shi ba a wajen malamin sa yake ba sau da haini dinga ayyar ba karatu amma ba yadda za a yin rauci ya'ya na musamman ya'ya mata inda in kai su makaranta kai ko ba daji ba ko cikin gari take ai ba tsaro gare ta ba lokaci guda kawai a zo a diba a ce wai an sace shi watanni da Allah ya karya gwiwa.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi
a gaida Yusuf Aliyu. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Kawu Girgir. Yace gano Boko Haram da kuma ɗan fashin daji na aiki tare da Amurka ta yi. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi duba tare da ƙara ɗaukan matakan kawo ƙarshen su baki ɗaya, domin aikin haɗin gwiwa da suke yi zai ƙara ba su ƙarfin ci gaba da yin aika-aikar tasu, wanda hakan mai da hannun agogo baya ne a ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a faɗin Najeriya. Sakon Shehu Adamu Rajau yace hakika samun shugabanni biyu a jahohi da dama bayan zaben shugabannin jam'iyyar APC da ya gudana a ranar Asabar a Najeriya, hakan ya nuna cewa akwai jan aiki a gaban jam'iyyar kenan wajen zama tsintsiya daurin ki daya, domin dai mun san cewa ba a yi sarki biyu a fada daya kuma a lokaci daya. Sakon Sani Muhammad Tindo anguwar Karofi a jihar Bauchi yace da Allah ku bani dama in yi kira ga hukumar samar da wutar lantarki ta jihar Bauchi da su yi wa Allah su samar wa al'ummar mazauna anguwar Kandahar transformer ta hasken wutar lantarki. Ganin yadda suka share wata takwas ba tare da ganin hasken wutar lantarki a anguwar su sanadiyar rashin transformer, da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da suka dace. Sai sakon Kawu Meruwa Bajuga da Sala Muhammad Isa Bajuga suka ce harin da ƴan bindiga suka kai wani ƙauye a jihar Sokoto abin Allah wadai, kuma kalubale ne ga gwamnatin jihar da ma tarayya. Muna fatan za su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace al'ummar iyayen ɗaliban da ƴan bindiga suka sace wa ƴaƴansu a Najeriya, Allah Ubangiji ya tudda ku daga halin taskan da kuka tsinci kanku a ciki, amin. Sai mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan karan a takaice.
General Colin Powell, bakar fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen Amurka kuma tsohon shugaban hafsan hafsoshin soji, ya mutu ranar Litinin sakamakon matsalar COVID-19 a shekaru 84 da haihuwa. Iyalansa sun ba da sanarwar rasuwarsa a wani rubutu da suka wallafa a Facebook, suna cewa mun yi rashin miji mai kauna, uba, kaka da gwarzon ba Amurka. A yau Litinin ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi tafiya zuwa Tafkin Mead don tallata tsarin da gwamnatin Biden za ta bi wajen yaki da matsalar sauyin yanayi da kuma muhimmancin samar da ababen more rayuwa a ƙasar. Tafkin na Mead, wanda ke kusa da birnin Las Vegas da ya shahara wajen caca a jihar Nevada, ya kasance babbar madatsa da ke ba jihohi bakwai da ke yammacin Amurka ruwa. An taɓa tura mutumin da ake rike da shi bisa zargin daɓawa wani ɗan majalisar dokokin Birtaniya wuka a makon da ya gabata ga shirin nan na gyara halin masu tsatsauran ra'ayi saboda aƙidarsa da musulunci. Amma duk da haka, jami'an tsaron cikin gida da suka haɗa da MI5 da ke tara bayanan sirri ba su ɗauke shi a matsayin barazanar da za ta kai ga a saka masa ido ba, kamar yadda hukumomin Birtaniya suka tabbatar.
Masu sauraro, a nan muke ga ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma a shirinmu na daddare misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. za kuma a yi lissafi kanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aminu Bahar Auna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni ga ma injiniyan mu na yau. Ni sarki da Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dace cikin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.